Sashen Hausa na muryar Amurka aka kamo kan mitoci 24, 41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shirye namu ta FM a Jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad, ko kuma a kama shirye-shirye namu koda yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Wasu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Ibrahim Ka'almasi Garba ne da Maryam Dauda da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC. Ke muku marhaban lale a shirinmu na daren ranar Talata 29 ga watan Nuwamba. Yan Shi'a sun maida martani ga gwamnan Kaduna game da haramta harkokinsu.
Wannan karan tsaye da aka yi ma doka, wanda ya saba ma doka ka ce ka haramta addinin da wani ke yi, to lalle za mu je kotu ta fassara masa doka idan bai fahimta ba ne.
To ko me wasu 'yan Najeriya ke cewa game da hukuncin kisa ga masu sace mutane?
Duk mai yin haka ne an kama su, to da a kashe su mana, jinin me za a yi da su?
Sannan yau za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku game da batun zartar da hukuncin kisa ɗin ga masu sace mutane. Lambar da za a buga ita ce alamar tambaya ko ku alamar tarawa 2-2-2-5-5-6-5-5. Yanzu kam sai a sha labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Jakadan Siriya na musamman a Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi hasashe mai tada hankali akan makoma birnin Aleppo yau Talata, yayin da faɗan da ake yi a birnin ke ci gaba da zafafa kuma fararen hula da yawa na ƙoƙarin guduwa daga birnin. Tabbas ba zan masanta cewa wannan matakin soja ne na gaggawa ba, kuma ba zan iya gaya muku makoma birnin Aleppo ba, a cewar jakadan Siriya na musamman Stefan de Mistura a wani jawabi da ya yi a gaban Majalisar Turai. Ya ƙara da cewa ana yawan ɗaukar mataki daga ɓangaren soja. Wannan gargaɗin na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin Siriya ke zafafa kai farmaki wanda ya tilastawa mutane kusan 16,000 ƙauracewa gidajensu, kuma ta yiwu a samu wasu dubban mutanen da za su bi bayansu, a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Munin da faɗan da ke yi ya tilastawa fararen hula da yawa guduwa daga gidajensu ba tare da sun ɗauki komi ba. Yanayin da shugaban cibiyar ba da agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen O'Brien ya kira na tada hankali mai ban tsoro kuma.
Aƙalla mutane 76 sun mutu bayan da wani jirgin sama ɗauke da 'yan ƙwallon ƙafa na wata ƙungiya daga ƙasar Brazil ya faɗo da daren jiya Litini a wajen birnin Medellin na ƙasar Colombia. Rahotannin farko sun nuna cewa 5 daga cikin mutane 81 da ke wannan jirgin da aka yi shatarsa sun kubuta da rai, amma ɗan ƙwallo mai tsaron raga na ƙasar Brazil Marcos Danilo ya rasu a lokacin da ke kai shi asibiti. Wannan jirgi mallakin wani kamfanin safarar jiragen saman Venezuela mai suna Lamia ya taso ne daga Bolivia ɗauke da waɗannan 'yan wasa da za su yi wata karawar gasa ta cin kofin ƙwallon ƙafa na ƙasashen kudancin Amurka a lokacin da ya faɗo. Ƙoƙarin aikin ceto na fuskantar cikas saboda wahalar zuwa inda hatsarin ya faru da kuma hazan da ke hana ganin nisa. Shugaban ƙasar Brazil Michel Temer ya ce hukumomi na ƙoƙarin taimakawa ƙungiyar da iyalan waɗanda abin ya shafa. Tamar ya ce gwamnatinsa za ta yi iya abin da take iyawa wajen jajantawa iyalan 'yan wasan da kuma 'yan jaridun da suka rasa rayukansu a wannan hatsarin. Shugaban hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama ta ƙasar Colombia Alfredo Batinagra ya ce hukumomi suna ƙoƙarin tantance ko mai ne ya ƙare wa jirgin ya faɗo tun daga sama, amma kuma a yanzu sun fi mai da hankali ne ga binciken lalacewar wayoyin lantarki na jirgin.
To kuna sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar ISIS ta yi ƙirarin cewa Abdulrazak Ali Artan, mutumin da 'yan sanda suka ce ya kai hari da mota da wuƙa kuma a wata jami'a da ke jihar Ohio jiya Litinin, mayakin ƙungiyar ne wanda ke mayar da martanin kiraye-kirayen a auna 'yan ƙasashen dakarun ƙasa da ƙasa da ke fafatawa da mayakan. An fitar da sanarwar ne ta kamfanin dillancin labaran mayakan wanda ake kira AMAK. Dama kungiyar ta ISIS ta taba yin amfani da kalamai masu wuyar ganewa makamantan wannan bayan wasu hare-haren da ta kai. Nan take dai hukumomin Amurka basu ce ofan ba game da wannan ikirarin. Artan ya rubuta a shafin sada zumuncin sa na Facebook ƴan mintoci kafin harin na ranar Litinin. Yana dorawa Amurka laifin kisan musulmin Rohingya, ya kuma yabawa malaman kungiyar Al-Qaida Anwar Al-Alwaki, ya kira shi jarumi a cewar jami'an tsaro.
Ba tare da yin amfani da kalamun murabus ko tumbukewa ba, shugabar Koriya ta Kudu Park Geun-hye ta bayyana niyyar sauka daga mukaminta a cikin lumana, muddin majalisar dokokin kasar ta buƙaci ta yi hakan. A nuna jawabin gaggawa da ta yi a kafar talabijin, Park ta ce matakin da za ta ɗauka nan gaba, ciki har da rage tsawon wa'adinta, zai zo daidai da ake bukata. To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, bari mu fara yada zangon a birnin Lagos din Najeriya, inda kamar wasu jihohin na Najeriya ake shirin tanadin hukuncin kisa ga masu sace mutane. Dokar da tuni majalisar dokokin jihar ta amince da ita. Babangida Jibrin gare ka.
Koda yake za a tsumayi sa hannun gwamnan jihar ta Lagos a kungume Ambode domin tabbatar da wannan doka domin amfani da su a kotuna daban-daban na jihar ta Lagos, kakakin majalisar dokokin jihar ta Lagos Honorable Mudashiru Obasani dai ya gabatar da wannan kuduri sakamakon yawaitar safitasan jama'a da ake yi a birnin ta Lagos, idan dai ba a manta ba ko a kwanan nan sai da aka sace wani basarake a birnin Lagos a yankin Ikorodu, lamarin da kuma daga bisani aka gano shi bayan da iyalansa suka biya makudan miliyoyin naira domin a sako shi. Daga bisani dai jami'an 'yan sanda sun kamo wa'anda suka sace basaraken. Bayan wannan kuma sau biyu ana kai hari wasu makarantun kwana da ke jihar ta Lagos, inda anan ma ake garkuwa da dalibai, lamarin da kan haifar da tashin hankali a tsakanin dalibai da kuma iyaye da ma gwamnati. To, koya masana harkokin shari'a ke ganin wannan doka da gwamnatin jihar ta Lagos ta zartar? Tambayan kenan da newa barista Muhammad Rafin Dadi, wani lauya mai zaman kansa a Najeriya.
Constitution ne ya faɗa, the constitution section 33, ba za a kwace ma kowa ransa ba sai yadda doka ta tagin da dokan. Kuma in ka je section 8, an ba both state government da federal legislature power yi doka.
To, koya kungiyoyin mata suka ji game da wannan hukunci da gwamnatin jihar ta Lagos da yan majalisun dokokin jihar ta Lagos din suka zartar? Ga dai Malama Maimuna Kaka, wata mai fafutukar kare haƙƙin mata a Najeriya. Shi dai wannan doka da majalisar dokokin jihar ta Lagos ta amince da shi, ya yi bayani cewa duk wanda aka samu da hannu wajen sacewa ko kuma yunkurin sace wani bil'adama ko kuma yaudaransa domin a sace shi domin neman fansa, to wanda aka samu da wannan laifi zai fuskanci hukuncin kisa. A yanda kuma wanda aka samu da ba da haɗin kai na sace wani a jihar ta Lagos zai fuskanci hukuncin ɗaurin rai da rai. A yanda masu barazana na sace mutum ta hanyar aiki masa da sakon email ko kuma karta kwana ta wayar tarho zai fuskanci hukuncin ɗaurin shekaru 25 a gidan jarum. Shi kuwa wanda aka samu da laifi wajen bada mafaka domin aje wanda aka sace ko amfani da bangaren gidansa da ya mallaka, to zai fuskanci hukuncin shekaru 14 a gidan jarum. Idan har gwamnan jihar Lagos a kungiyar Ambode ya rattaba hannu akan wannan doka dai, jihar ta Lagos ta bi sahun sauran jihohin Najeriya da yanzu haka majalisun dokokinsu suka rattaba hannu a kan dokar zartar da hukuncin kisa a kan wanda ake samu da aikata laifukan sace jama'a.
To, a gaida Babangida Jibrin daga Lagos. To, sai kuma birnin Kaduna Najeriya, inda 'yan masabar Shi'a ƙarƙashin jagorancin Ibrahim Yakub Zazzaki suka maida martani ga gwamnan jihar cewa su ba kungiya bace balle a haramta su, kamar yadda sakataren su na sashin yada labarai Malam Abdulmumin Giwa ya yi karin haske ga wakilinmu a Kaduna Lawal Isa Ikara.
Na farko dai, kamar yadda shi gwamna yake fadi cewa ya haramta kungiyar azazzaki, to lalle mu bamu san wata kungiyar azazzaki ba, amma idan yana nufin haraka islamiyya ce, to ita haraka kalma ce ta larabci, ma'ananta motsi, ko da turanci a ce movement, wato mutane masu aiwatar da addini a aikace. Saboda haka maganan haramta ta ma bai taso ba, tunda ba kungiya bace bare ta register.
Ya ce abubuwa ne da wannan kungiya ko harka din ke sun saba wa dokokin kasa, kuma ba ku yadda ma da dokar kasar ba.
Sai ya ce ga abu kaza da muke da ya saba ma dokar kasa.
Ya buga misali da maganar tara hanya da kin bin dokokin kasa da rashin yin zabe.
Ba gaskiya bane wannan. Ya za a yi a ce mutum yana kasa wanda aka dora ta akan wasu dokoki ya ce ba zai bi dokan kasan ba, bayan komai a kasan yana tafi ne akan wannan dokoki din.
Ba kwa ganin babban abin da suke rike shi ne rashin bin dokai ya hana ku yi rijista?
Ba gaskiya bane. Ko ni kaina na jefa masa ƙuri'a, na jefa ma Buhari, na jefa ma Senator Sani, to ba ma yin rijista ne muka yi wannan?
Menene bambanci kamar yadda ya ce da ita wannan kungiya da kuma wasu kungiyoyi guda biyu da ya ce su ba sa cikin wannan aka haramtawa?
Ai mu ba kungiya bane, kamar yadda na faɗa maka, su waɗancan da ya kira ya ce suna da register kuma ƴan Shi'a ne, to ai foundations ne, kuma mu ma muna da foundations da muke da register da su, kamar Shuhada Foundation, Azahara Foundation, duk muna da su, Fudiya Foundation, duk muna da su, kuma duk suna da register. Su ma haka wa'ancan su ma foundation suka yi ma register, ba Shi'a ba.
Menene tsantsa da moku a cikin jawabin nan da shi gwamna ya yi?
Lalle ya faɗi bayanai waɗanda suke ba gaskiya ba ne. Kamar misali da ya ce wai muna training na sojoji, muna da uniform. Mu jama'a ne waɗanda suke da tsari, ba wai haka kawai muke karazube ba. Yanda ka san wasu suke da kaman ƴan agaji ko ƴan fitiyanu ko ƴan boys brigade ko ƴan girls guide, haka mu ma muke da Harisawa. Ba wani abu suke ba, yanda wa'ancan suke yi.
Ya ce kuna da gwamnan ƙashin kanku ne.
To, ta ya za a yi mu gwamna ta ƙashin kanmu? Muna da wakilai, amma ba zai yiwu a ce wai ka kira wannan gwamna ba. Wannan karen tsaye da aka yi ma doka, wanda ya saba ma doka ka ce ka haramta addinin da wani ke yi, to lalle-lalle za mu je kotu ta fassara masa doka idan bai fahimta ba ne. Domin ita dokar ƙasa ta ba mu daman mu yi addininmu ba tare da tsangwama ba. To idan kaman mun saba a fahimta da ra'ayi da kai, ba wai dalili ne dan kai kuma kana da karfin iko ka yi hujumi akan mu ba, wannan ya saba ma hankali. Ga wani babban lauya a Najeriya yake cewa gwamna ba ya da ikon kansa na haramta wasu sai tare da oda na kotu. Senior Advocate of Nigeria Femi Falana. Lalle harka islamiyya babu ruwanta da tashin hankali. Mu ne ake, jama'a mu ne aka kashe, jama'a mu ne aka kona ma gidaje, jagoran mu ne aka tsare, mu ne ake bi ana kakkashe. Sun yi laifi ne, suke neman hanyoyin wanke kansu da laifin da suka yi ta hanyar kirkira mana ƙarya suna yadawa.
To a gaida Isa Lawal Ikara daga Kaduna da wannan rahoton. An jima kaɗan za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan hukuncin kisa da wasu jihohin Najeriya ke tanadawa ga masu garkuwa da mutane sai an fanshe su da maƙudan kuɗaɗe. Kafin nan ga wannan.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To da alamar ga wani malami daga Jigawa, wake kan layi.
Ana Isa Sani mai asanar garkon Alli, ramar hukumar Kiyawan jihar Jigawa.
To bismillah.
Ra'ayi na dangane da wannan hukunci da wasu jihohi suka fara, kamar da kawo rahoto yanzu daga Lagos. Gaskiya wannan hukunci ya yi, domin mutum yana cikin harkokinsa a zo a sace shi a jefa dangi da ƴan uwansa cikin zulumi, a yanke wani kuɗi kuma a ce sai an bayar da a sako shi. Wannan gaskiya ce ta haƙƙin bil'adama ne, kuma wannan doka da aka ɗauka ta hukunci mai tsananin da aka yanke gaskiya ya yi daidai kuma da fatan ma.
To mun gode sosai da ra'ayin ka, bari mu kaɗa filato wake kan layi. Malam na wa alaikum assalam.
Na'am, daga jihar Plateau.
Muna jin ka.
Yawa Bala commander ne ni magana.
To commander,
gaskiya ni na goyi bayan wannan gaskiya wannan hukunci da ake neman a dauka. Saboda abubuwan sun yawa kuma in ana hakan sai mu ga kamar sakaci ne na gwamnati. Tunda doka tana hannun gwamnati, babu wani dan adam da zai dau doka a hannunsa. To dan haka mu muna kira da gwamnati ta sa wa'annan dokokin ko kuma su gwamnonin jihohi su yi kokari su sa wa'annan hukunci da duk wanda aka same shi yayi wannan abin to shi ma a zartar mishi da hukuncin kisa. To mai magana Bala commander ne daga jihar Plateau a muryan America live. Mun gode.
To mun gode Bala commander. To sai malami na gaba, muna jin ka.
Sunana assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam, muna jin ka.
Sunana ya wusule ya madaci karamar hukumar Kauru jihar Kaduna tarayyar Najeriya.
To
wato tsakanin Allah wannan hukunci da wa'annan gwamnoni suka ai suke kokarin aiwatarwa.
Eh muna jin ka.
Abu ne da ya kace kwarai da gaske dan saboda dama mun yi ta ainihin yin hankalin gwamnati akan cewa in har ba a aiwatar mu da masu wannan aika kisa ba. Ubabiyan da za a yi a ce a samar da yanayi wanda za a ce an magance wannan matsala. In ko har aka ce an samar da yanayi wanda za a ce duk wanda a kama shi a kashe shi, ko da an samu wani babba ne wanda yake ainihin tsare su ko kuma yake goyon bayan su shi ma a haɗa da shi a kai su, ina ganin insha Allah.
To mun gode da ra'ayinka ko da yake kai ma ka dan ƙara wani fanni. To bari mu sake komawa Plateau, wake kan layi a Plateau.
Eh ne. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Adamu dan Juma ne daga Yelwan Shandan Plateau State.
To malam Adamu.
Wannan hukunci yayi daidai. Duk wanda ya sace mutane aka samu a kashin an rage su haka duniyar sai ta zauna lafiya.
To kuna ta cewa yayi daidai yayi daidai, ba ku ganin ɗan rajin kare haƙƙin ɗan adam za su ce abin yayi tsanani?
A to su sa bari a rinka kashe mutane kawai, su ba za su je su samu wannan masu kashe mutane su musu magana ba.
To mun gode sosai da ra'ayinka, bari mu kaɗa Gusau, wake kan layi a Gusau.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Abubakar Garba teacher ne daga Gusau nan ne Benin Ruwa Zamfara State.
To teacher, koya musu da kyau.
To wadanda sannu ku da aiki.
Sannu.
Na yi kiran ku yau har sau 150 sai yau Allah ya ban sa'a. Na gode kwarai da gaske, ina gaishe ku.
To muna ji, me ra'ayinka game da wannan maudu'in?
Abinda an ra'ayina game da wannan maudu'i ba waɗanda kasatan mutane. Kowane ya kamata a yanke mai hukuncin kisa da waɗanda ke ba da mafaka da waɗanda ke taimakawa. Ba su kaɗai ba, har waɗanda ka ci hanci da rashawa ya kamata su ma kansu a sa musu dokan hukuncin kisa.
To mun gode sosai da ra'ayinka. Bari mu kaɗa Naija, wake kan layi.
Halilu Ahmed Baro daga Naija.
To Malam Ahmed, muna jinka.
Yawa, ni ra'ayina akan wannan mutanen da suke kama jama'a suna garkuwa da su dan a ba su kuɗi. Kowane ne aka kama don Allah ya dauki matakin kanta a hukunta shi yadda ya kamata. Kisa ma kawai a kashe. Idan kuma akwai manya suka goyi bayan su, don Allah su ma hukunci da kawo kansu.
To mun gode sosai. Daga Naija, bari mu sake komawa garin gwamna, wake kan laya Kaduna.
Assalamu alaikum, sunana Murtala kuma ina kiran ku daga garin Rigasa Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala.
To gaskiya wannan tsari ne mai kyau, amma kuma shawaran da zan ba masu hukunci don duk wanda za ka ji kila ma fa an sace shi ya dawo, kamar kwata-kwata mutanen fa ba su san hatsarin abin da suke yi ba. To dole hukumomi su dinga kafa yaɗa labarai ana gaya musu hatsarin abin da suke da tsoratarwa, su kafa yaɗa labarai da illan wannan abin don su san cewa yadda suke manufa su ma fa hakan ana samun za a zata musu da wannan hukunci. To kamar akwai ƙarancin wayarwa da kai rashin sanin hatsarin abubuwan da suke yi. A tashi lafiya.
To mun gode sosai, wato in bira ma da sata. To bari mu kaɗa Kebi, wake kan layi a Kebi. Wake kan layi a Kebi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, muna jinka.
Ali da Adamu daga jihar Kebi.
To muna jinka Ali.
gaskiya ra'ayina ga wayanda ke ka wayanda ke tata mutane hukuncin da aka yi yayi daidai
baka gani ya tsanani
amma ne gaskiya ga halin da ke ciki yanzu wani lokaci akwai sakacin jami'an tsaro saboda in aka irin wannan abin suka faru sai aka nemi jami'an tsaro kafin su zo sun yi abin da za su yi sun gama su wuce
to mun gode sosai da wannan ƙarin bayani da kai bari mu kada Adamawa wake kallayi a Adamawa
Ahmadu ne da karama
to Ahmadu muna jin ka
ni ra'ayina shine kamar yadda shi malamin ne ya faɗa din zo cewa duk mutumi da aka ce ya yi cin hanci da rashawa shi ma ya kamata a mara hukuncin kisa ba ma dai kaɗai wanda ya saki ɗan adam ba ne
to mun gode sosai wato dai ka yadda da malaman da suka gabata mun gode wa dukkaninku da suka ba da gudunmuwarsu ga wannan shiri sai kuma wani jikon mun gode to yanzu kuma ga shiri na gaba
wasanni a takaice
za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Niger da ke halartar wasannin kwallon kafa na kasashe guda takwas waɗanda ke amfani a baiɗe da kuɗaɗen sefa da ake ce ma iyemowa kuma an soma waɗannan wasannin na kwallon kafa a ƙasar Togo da ke karɓar bakuncin wasannin a bana a ranar 26 ga wannan wata da muke ciki a rukuni na ɗaya jamhuriyar Niger a wasanta na farko ta dabsa da ƙasar Ivory Coast inda aka yi bin karibin damo ba wanda ya ci wani Togo mai masarkin baki ta ce ta ga abin ma maki a hannun kasar Mali wadda ta gasa mata aya a hannu a wasan farko da ci ɗaya da nema sai kuma wasanni na biyu duka a wannan rukuni na A wanda jamhuriyar Niger ta goga da kasar Mali inda aka tashi banza da banza yayin da kasar Togo ta ƙara ganin abin mamaki gaban ɗan kallonta da ta sha kashi ɗaya da nema a hannun kasar Ivory Coast a rukuni na biyu kuma Burkina Faso ta goga da kasar Senegal kuma ta sha kashi ɗaya da biyu a hannun Senegal din yayin da kasar Guinea-Bissau wadda ake ma kallon yar kejeki kallo ta shammaci kasar Benin da ci ɗaya da nema ana ci gaba da waɗannan wasanni a rukuni na biyu a ranar yau din nan duk da labarin wasanninmu na ranar yau shine shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA cewa da Gianni Infantino wanda isar da sakon ta'aziyya zuwa ga dukkan masoya kungiyar kwallon kafa ta kasar Brazil da ake ce ma Sharp Coins waɗanda suka yi hadarin jirgin sama ranar Litinin da ta gabata kuma mutum 76 ne suka rasu yayin da mutum 5 suka ketare rijiya da baibai ita dai kungiyar kwallon kafa ta Shape Coins ta kasar Brazil tana kokarin isa kasar Colombia ne domin gudanar da wasa na farko na karshe na club na kudancin America kuma hatsarin ya faru ne a kusan Medellin shi dai a cikin sakonsa shugaban hukumar kwallon kafa na duniya ya isar da sakon ta'aziyya zuwa ga dukkan masoya ƴan wasan da zuga rasa rayukansu da ma waɗanda ke rakkiyar ƴan wasan bisa wannan mummunan hatsari wanda ya ce yau bakar rana ce ga dukkan masoya sha'anin kwallon kafa na duniya haka sakon ta'aziyyar na shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya haga manema labarai idan muka leka kasar Sweden ko an san Toni wanda zai canji fiya a matsayin mai horar da kungiyar kwallon kafa ta mata ta kasar Sweden wanda kuma zai kama wannan aiki shine Peter Gerardsson Haruna mamman bako na birnin kwanne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar Niger.
Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Gwamnatin Amurka tare da ta Taiwan wacce aka fi sani da haɗin kan tattalin arzikin Asia da Pacific ko kuma APEC a takaice ko kuma Taipei din kasar China. Sun sanar da burinsu na kirkirar wani asusu a cikin APEC domin agazawa mata da kuma tattalin arziki wanda zai baiwa APEC damar neman tallafin tattalin arziki domin tallafawa sababbi da kuma tsofaffin kirkire-kirkire da za su mai da kai akan tallafawa mata. A wannan shekarar an yi bikin cikarsa shekaru 5 da kaddamarwa da aka yi a San Francisco wadda ministocin APEC da kuma wasu manyan jami'ai suka yarda da daukan kan kwararan matakai domin shigar da mata sosai cikin tattalin arzikin na APEC. Cikin fiye da shekaru biyar, Amurka ta zama zakara wajen aiwatar da wasu shirye-shirye a cikin APEC waɗanda suka mai da kai akan ci gaban mata da rawar da za su taka a cikin tattalin arzikin na APEC. Ta hanyar duba bayanai waɗanda zai ƙarfafa yanayin shiyar da kuma masu neman na kansu da kuma daga darajar mata a al'adun musamman a wuraren da maza suka kankani. Ciki ya haɗa da kimiyya da fasaha, kere-kere da kuma lissafi wanda aka fi sani da STEM, a takaice da kuma harkar sufuri. A wannan shekarar Amurka ta kaddamar da sabuwar hanyar da za ta karya lagon da ke kange mata domin mata su rika shiga abubuwan da suka shafi bangaren STEM. Sabuwar kirkira ta haɗa da faffaɗan binciken APEC domin jarraba yadda ƙoƙarin mata yake ƙaruwa a shiyar. Shiga cikin wannan fili da kuma taron bitoci guda biyu da wakilai daga bangarori masu zaman kansu da kuma kungiyoyin fararen hula da kuma bada misalai na gari daga gwamnati da kuma irin darussan da aka koya daga cikin shirye-shiryen da ake gudanarwa. Hakanan Amurka tana ci gaba da tallafawa shirye-shiryen WEAPEC domin gane yadda mata masu neman na kansu suke haduwa a cikin tattalin arziki da kuma bangaren gwamnati da masu zaman kansu su bada tallafi da kuma baiwa duniya hanyoyi masu ƙarfi da za su faɗaɗa damammaki akan tattalin arziki a shiyar. Samun tattalin arziki mai ɗorewa ba zai iya samuwa ba idan mata ba sa iya samun damar shiga cikin tattalin arziki sakamakon abubuwan da suka shafi lafiya. Domin duba wannan matsala, Amurka tare da Philippines suka kaddamar da shiri mai taken lafiyayyun mata. Shirin tattalin arziki ne na gwamnati da kuma masu zaman kansu da suke aiki domin ci gaban mata da kuma samun ƙarin shigar su cikin harkokin tattalin arziki. Bugu da ƙari, biyar daga cikin tattalin arzikin APEC, ciki har da Amurka, sun kaddamar da shirye-shiryen gwaji da suke duba yadda mu'amala da mata ke wakana a bangaren sufuri. A bayyane yake ra'ayi akan tattalin arziki a shiyar a saka mata a cikin tattalin arziki ne, kuma an tabbatar da lokaci zuwa lokaci, haka kuma sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce, mata na kutsa kai sosai a cikin tsayayyun harkokin al'umma. Haka ya nuna ba da hankalinsu musamman ma wajen ci gabansu. Shirin murya Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
A gaishe ka, yanzu kuma ga muryar ta dawo da labaran duniya amma a takaice.
Jakadan Siriya na musamman a Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi hasashe mai tada hankali akan makomar birnin Aleppo yau Talata, yayin da faɗan da ake yi a birnin ke ci gaba da zafafa kuma fararen hula da yawa na ƙoƙarin guduwa daga birnin. Tabbas ba zan musanta cewa wannan matakin soja ne na gaggawa ba, kuma ba zan iya gaya muku makomar birnin Aleppo ba, a cewar jakadan Siriya na musamman Stefan de Mistura a wani jawabi da ya yi a gaban Majalisar Turai. Ya ƙara da cewa ana yawan ɗaukan mataki daga ɓangaren soja. Wannan gargaɗin na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin Siriya ke zafafa kai farmaki wanda ya tilastawa mutane kusan 16,000 ƙauracewa gidajensu, kuma ta yiwu a samu wasu dubban mutanen da za su bi bayansu, a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Aƙalla mutane 76 sun mutu bayan da wani jirgin sama ɗauke da 'yan ƙwallon ƙafa wata ƙungiya daga ƙasar Brazil ya faɗo a daren jiya Litinin a wajen birnin Medellin na ƙasar Colombia. Rahotannin farko sun nuna cewa 5 daga cikin mutane 81 da ke wannan jirgin da aka yi shatarsa sun kubuta da rai, amma ɗan ƙwallo mai tsaron raga na ƙasar Brazil Marcos Danilo Fagia ya rasu a lokacin da ake kan hanyar kai shi asibiti.
To jama'a, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma can da safe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Leather's Creation wacce ta haɗa mana sautin tare da taimakon Saida Hamdun da kuma injiniya mu na wannan lokacin Malam Zubair Basuda ne. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri, sai kuma gobe idan mai duka ya kai mu.